daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60 25 da kuma 19 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kunni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi sannan a kodin shi muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu sauraro barkanku da dare da fatan an wuni lafiya a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a Najeriya masana a fannin tsaro na nuna damuwa kan yadda ake samun karin harahare a sassan kasar musamman ma akan dakarun Najeriya
shin yadda Amerika da wasu kasashe yau in aka kashe mutum guda shugaban kasa ya yanke tafiya da yi ya dawo ya zo ya fitar kalamai amma mu abinda muke gani kuma ba wannan
a jamhuriyar Niger ko za ku ji yadda shugabannin addini da na gargajiya suka fito da wani tsari da zai rika samarwa matasa hanyoyin yin sulhu da magance matsalolinsu ta yadda ba sai an dangana da kotu ba
duk dai abin da yake iya kawo matsaloli wanda wata ran sai an tayi an kirayo ɗan sanda ko ko an kawo justice
to kamar kowace ranar juma'a yau fili abu da yake ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai lambar da za a kira ita ce 202-205-6555 kada a manta sai an saka alamar kare wato plus sai a jiro lambar muna kuma tafi da labaran wasanni daga kasar Kamaru Mahmud Lalo ne ke jagorantar shirin ina kuma tare da Hadiza Kyari wacce yanzu za ta karanto mana labaran duniya
Wani harin kunar bakin wake da aka kai a wani masallacin sansanin sojoji a Lardin Coast dake Afghanistan ya hallaka mutane 26 ya jikarta mutane 50 a cewar gwamnatin Lardin Hook Khan Habibi Mai magana da yawun sojin Afghanistan Captain Abdullah ya ce fashewar bomb din ta faru ne a lokacin da ake sallar Juma'a wanda shine lokacin da mutane suka fi taruwa fiye da kowane lokaci Kamfanin dillancin yada labarai na Afghanistan Tolo ya ce dukkan sojan da aka kashe din na battalion ta biyu ce daga gundumar Mandozai an ci gaba da bincike akan al'amarin Wasu hararen da 'yan bindiga suka kai a kasar Pakistan sun kashe akalla mutane 34 kuma sun raunana mutane 10 wani abu. Hukumomi a birnin Karachi na kudanci sun ce an kashe akalla mutane 4 a karamin ofishin jakadancin kasar China bayan da wasu mutane 3 dauke da bama-bamai suka kai harin. Wani kakakin rundunar sojojin ta Rangers ya gaya wa 'yan jarida cewar ɗaya daga cikin masu harin ya tarwatsa ne don buɗewa sauran 'yan uwansa kofar ofishin jakadancin. A cikin faɗan da aka yi a kusan tsawon awa ɗaya ne aka kashe sauran maharrani guda biyu sai dai kuma mai maganar Kanal Faisal ya musanta cewa 'yan bindigar sun samu nasarar shiga cikin ofishin jakadancin na ƙasar China. Labarin na zuwa muku ne nan daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau ne mashawartar kasashen Turai suka hadu don kammala shatar yarjejeniyar nan da ake kira Brexit game da batun ficewar Birtaniya daga cikin kungiyar kasashen Turan kafin taron da za a yi ranar Lahadi mai zuwa don kammala maganar. Sai dai kuma ana kusan zuwa ƙarshen taron ƙasar Spain ta nemi a yi wasu ƴan canje-canje don warware batun tsibirin Gibraltar wanda aka baiwa Birtaniya tun shekara ta 1713 wanda kuma ita ƙasar Spain ke cewa mallakar ta ne Spain na son a warware maganar ko tsibirin na ware tsakanin Ingila da ita kafin a ci gaba A yayin da Amurka ke morewa hutun ranar cika ciki, shugaban Amurka Donald Trump ya fara nashi hutun ne da sabunta muhawwararsa akan batun 'yancin hukumomin shari'a na Amurka. A lokacin da yake bugawa sojan Amurka da ke kasashe daban-daban waya don taya su murnar wannan ranar, shugaban ya yi zargin cewa wata kotun tarayya da ke a jihar California tana janye matsaloli da yawa. Kalamin na shugaba Trump yana zuwa ne kwana ɗaya bayan sa'insa da ta barke tsakanin shi da babban chief judge na Amurka John Roberts akan 'yancin alkalai inda shi Roberts ya la'anci Trump game da sukan wani alkali da shi Trump ke kuka game da yadda yake yanke hukunci wanda ya kira alkalin nadin Obama Akan haka ne Roberts, wanda tsohon shugaban Amurka George W. Bush ya nada, ya tsawatawa Trump akan rashin fahimtarsa da ayyukan ma'aikatan shari'ar na kasar. Hukumomi a jihar California da ke nan Amurka sun ce an kusa gamawa da wutar nan da ta halaka akalla mutane 34 a cikin makonni biyu da suka wuce. An kuma samu ƙarin mutane 3 da suka rasa ransu a wata wuta ta daban da ta tashi a garin Malibu da ke kudancin jihar ta California. A yanzu kuma mutane da har yanzu ba labarin inda suke a wannan wutar ta zamanto mafi muni a tarihin jihar. Sun ce 566. Hukumomi sun ki cewa komai game da waɗannan salwancin sun mutu ne, amma dai ana son ran cewa yawan matattun zai dada ƙaruwa.
Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara ne daga Najeriya, inda kwararru a fannin tsaro ke nuna damuwa kan yadda ake ci gaba da samun ƙarin hare-haren yan bindiga da ake ganin mayakan Boko Haram ne waɗanda suke yawan kai hare-haren akan dakarun ƙasar. To sai dai kuma mun Najeriya sun ce suna daukan matakan da suka dace wajen ganin an dakile karin hare-haren, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin mu Hassan Maina kai na aiko mana daga Abuja.
A bayanan dai, mayakan Boko Haram na kara zafafa kai hare-hare a sansanin sojan Najeriya dake arewa maso gabas. Yan kwanakin nan dai mayakan sun auna hari a ƙauyen Katarko dake jihar Yobe, inda mazauna ƙauyen suka ce sojojin sun gudu. Al'amuran da ya kai ga kona motar yakin su da masansanin su baki daya. Hari na bayanan shine wanda Boko Haram suka kai a ƙauyen Metele, inda jaridun Najeriya ke cewa an halaka sama da sojojin Najeriya guda 100, ciki har da komandan battalion da mataimakin sa, wanda hakan ka iya zama koma baya mafi girma da sojojin suka samu tun hawan mulkin wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari. Master Warrant Officer Sani Jingi mai ritaya tsohon mazan fama ne da ya fafata a Sambisa da Bakasi.
Maganan gaskiya da gaske ne za a faɗe su, akwai sakacin gwamnati a shugabanni suna masa suna da sakaci akan wannan abu sosai, because haƙƙin sojan da ya kamata a bashi ba za a kai mishi a ji aka bashi ba. Ka ga number one thing, yana wucin soja a gaskiya da sabila yana sa mu wannan soja ya zama very weak. A can din ma ba a bashi abincin da ya kamata ya sha ya ce mai kyau ba, ba a bashi ruwan da ya kamata ya sha mai kyau ba, ba kula da shi ba. Sannan yana ganin yana ji a kashe dan uwan shi, ba ba ma dan uwan shi na haƙƙin.
Masu sharhi irin su Muhammad I. Usman tuni sun fara nuna damuwa bisa wannan koma baya.
Ka san dama mun sha magana akan cewa an siyasantar da jinin dan adam a Najeriya sakamakon tsananin cin hanci da rashawa da yayi katutu a kusan ɓangarorin tsaro din. Wani ragon azanci da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi shine na barin waɗannan hafsoshin soji suka sakata suka wala suka miƙe ƙafa aka wayi gari ba su jin ba a canza su. Sannan na biyu kuma ka ga zaɓe ne yake gabatowa. Na gaya maka cewa an siyasantar da jinin dan adam a Najeriya. Yanzu an ɗauki wani salo a Najeriya, duk lokacin da aka tsami gwamnati ko kuma ake jin ana so a kaure ita ta kowane ɓangare, za a iya amfani da kowane mataki wajen ganin an ɓata wa gwamnatin suna. Amma idan har ma da hakan ita kanta gwamnatin ya kamata ta motsa ta tsaya ta duba ta ɗauki wani ƙwaƙƙwaran mataki akan waɗannan manya-manyan kasoshin soja da suke jagoranci.
Yan fafutuka irin su Comrade Ibrahim Garba na ƙara fusata musamman dangane da hare-haren da ake yi a baya-bayan nan.
Ko a ce da kai wannan shugaban ƙasa ba soja ba ne, misali bisa irin abubuwa da suka bayyana na zahiri, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tashi ya daina wannan hali na ko-o-ko a kan maganan tsaro a ƙasar Najeriya. Ga bidiyo yanzu ana yaɗawa a kafafen sadarwa na zumunta, kana ji kana gani yadda Boko Haram ke fatakkakan soja. Me yasa yake halin yake barin mutane ke wahala? Ina sanin yadda Amerika da wasu kasashe yau in aka kashe mutum guda shugaban kasa ya yanke tafiyar da ya dawo ya zo ya fidda kalamai. Amma mu abinda muke gani kuma bayan wannan tsaro fa magana ake ta rayuwar al'umma haƙƙi ne. Ai idan mutum kan bashi matsayi ya gaza
sai kai kokari ka kawo sabbi a yanzu halin da ake ciki abin da ya kama daga minister na defense daga duka service chiefs ya kamata su ci
ko menene abin yi tambayar kenan da nayi wa wani masanin tsaro eh commander Ahmed Tijani Baba Gamawa
su wannan sojoji da aka kai su wannan wurare a gaskiya wasu su sun jima a wannan wuri wasu shekara biyu wasu shekara uku kamata yi a canja su a kawo wasu gwamnati dole ta duba irin waɗannan abubuwan da take dukkan kuɗin da aka ba su da kayan aiki da su da sauran su ya kamata gwamnati ta sa ido domin ba haka ba ina tabbatar maka za a ci gaba da wannan kwamacala za a ci gaba da samun koma baya
ga tsohon Hafsa a hukumar leken asirin sojojin Najeriya kuwa Aliko Irshid Harun ya ce akwai bukatar su kansu sojojin su canza salo
wato kan duba kwamitin ba kun strategy da suke attack and hold wanda aka ma wa'annan Boko Haram din gaba da aka musu all round defense an kange su a san bisa sun gagara shigowa cikin gari shi yasa ma har suka je suka samu wuraren da suke fakewa yanzu haka a tsakanin Nigeria da su Cameroon al'amarin da yake fara yanzu sojoji sukan je su attacking ne kuma su koma base din su ya kamata Nigerian army su all round defense wa'annan mutanen su kuma Nigerian air force akwai abin da ake kira interdiction su rika bombarding wannan Tambisa forest din kenan idan da ai yaki na enter ko dole ne a samu collateral damage idan an ce da a bar mutanen nan su rika ci gaba da wannan attack din da ake alaji sannan gaba ma sai su shigo Abuja saboda yanzu attack din su suna attacking akan military base ne in suna attacking military base suna samun weapons kuma suna weakening strength na military
lokacin da muka nemi jin martanin gwamnatin kasar wani babban jami'in gwamnatin da bai san mu bayyana sunan sa ya shaida mana cewa tuni shugaban kasa Muhammadu Buhari ya fusata da abin da yake faruwa a bayan nan kuma ma har ya tura minista tsaron Najeriya Muhammadu Masir Dan Ali zuwa birnin Jamaina domin ya gana da mahukuntan kasar dangane da yadda aka yi yan Boko Haram ke kara samun dama musamman akan iyakar Najeriya da Chadi Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
kinin maza daban da na mata koshe wuta gudu barewar daki
wadalla gaida Hassan muna nan zamu ci gaba da bibiyan martanin hukumomin sojin Najeriya kama kafin nan a jihar da magaram dake jamhuriyar Niger wata kungiya da ake kira muryar matasan Sahel ta gudanar da wani taro wanda ya tattaro sarakunan gargajiya da malamai domin samar da wata kafa ta tattauna matsalolin da ke addabar matasa kungiyar ta gudanar da taron ne tare da haɗin gwiwar kungiyar tarayyar Turai da ƙasar Denmark waɗanda suka tallafa wa wannan shirin daga bannin na da magaram ga rahoton da Tamar Abari ta aika mana
Rabiu Taro shine jagoran projet Voix des Jeunes du Sahel ya kara mana haske
kamata yi a ce yau matasa da sarakan gargajiya sun samu wurin da za su iya zama su sasanta ba cikin an saba ma juna ba kenan su fara sabo da juna tun yanzu saboda wannan committee da an ka kafa ya bunƙasa kuma ya zama abu da yake da muhimmanci a cikin jihar da magana
kuma wani committee ne kuka kafa game da tare da matasa
committee ne mun ka kafa da ake cewa cadre intergenerationnel de dialogue et de médiation kenan committee ne wanda yake gayyato matasa da latizawa za a ci su tattauna busa matsalolin da addafa cikin garin su
kai magana hili matsalar hili kadai ne kuke ganin ya shahi matasa
a'a matsalolin wasu na da yawa ba na hili kadai bane wannan misali ne na bada tunda matsaloli suna iya zama wata ranzance busa ga zance aure kama koko zancen zuwa wani makaranta akwai wasu wurare da ba a yarda ka ba a ce ya mace ta kai makaranta duk dai abin da yake iya kawo matsaloli wanda wata ran sai an tai an kirayo ɗan sanda koko an kawo justice da zai haddasa tashin hankali wannan duka abubuwa ne da ake iya yi rigakafi tunda rigakafi da yi ya yi magani
wasu matasan da na yi hira da su sun ce faduwa ce ta zo daidai da zama irin wannan committee ba karamin taimaka musu zai yi ba wajen magance matsalolin su
Mustafa Alasna wakilin matasa ne na shiya ta biyu kuma bugu da ƙari mamba ne na majalisar shawara ta matasa mu da ma abin ya zo mana a daidai cikin tattaunawa da zamu kuma ta kashe irin wannan matsalolin ne rikici tsakanin matasa na ce ga tunanin namu zai zo wajen yanda za a yi mu nemi aiki mu nemi yanda za mu mu yi iyalai yanda za a yi mu nemi mu tallafa ma wani gobe kuma mu matasa za mu ci amfani shi da mu da uwaye mu insha Allah
sunana Salman Iro kaman tuntube ne da kungushi abubuwa ne wanda yauni ya rataya akan mu na mahadu matasa da mu da magabata na fannin galgajiya da na fannin bariki da ma malamai bisa kan duk wani matsaloli wanda matasa suke cikin su da kuma matasa ake ganin kaman su ne gaba gaba kan matsaloli abin da ya shafi harkar ilimi da horo da harkar zaman lafiya da kwanciyar hankali da abin da ya shafi aikin yi
su kuwa sarakan gargajiya kokawa suka yi da karancin kayan aiki a cewar Haji Gurgudu sarkin Fulani na jihar da Magaran wannan dama aikin su ne sai dai suna buƙatar tallafi na kayan aiki yadda za su je duk inda matasan suke ba tare da jinkiri ba
mu sarakin gargajiya da malaman wa'azi kullum i aiki ana wayewa yara hankali ana jan hankalin su mu i muke in mun huta muna waya mutane muna jan hankali to sai zamanta kamar hali na zuwa wajen muta yaran wannan shine babu dan kamar in ana son wannan abun sai an samu ana huta guri guri ana samu ana zama ana hira da yaran ana jin matsalolin su dan wanda kace kana so ka hana shi wani abu ko kana so ka galgade shi musu wani abu sai ka shurare shi dole sai mun je mun shurare su mun ji menene matsalolin su in yaso in ka ji zaman nan ne zaka wa mutum magani
kamar labari muryar Amurka daga da Magana a jamhuriyar Niger
kuma Allah a gaida Tamar to kamar kowace ranar juma'a yau fili a bude yake ku kira ko bayyana mana ra'ayinku kan batutuwan da suke ci muku tuwa ƙauriya amma kafin nan bari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655
kamar Allah ana tare ne da sashen wasu na muryar Amurka nan birnin Washington DC yanzu agogona cewa karfe 4 na yamma ne sura minti 12 mun sami kira daga jihar Kebbi wane ne akan layi
Muhammad Lawal ne Argun
yawa to muna jinka Muhammad Lawal
to ni abin da nau abin da motion ga game da ta'anin siyasa aina ta ce duk wani wanda adda laifi ba za ta bashi dama shi zabe abin nan yi takara ba amma sai ga shi dan takaran wanda yake ciro ba ya yanki ticket amma ga shi bai samu damar yin takara ba ya biya komai da komai ya abin nan amma bai samu damar yin takara ba
amma kun san dalilin da yasa aka hana shi takara ku
to ai ai shine ba fa mu san dalilin bai da mun san dalilin cikakke ai ba za mu
wannan magana abin nufi kamar da yake shi da yake shine dan takarar ku bai fada muku abin da yasa an dinka hana shi tsayawa takara ba
a bai wada muna abin da ai ne ta hana shi takara ba saboda ya dai yanke ticket na gwamna kuma ya abin nan bayan ya yanke ticket din
kamar Allah mun gode Malam Muhammad Lawan da fatan hukumar ta INEC ta ji wannan batu kuma za ta yi dubi a kansa za mu je jihar Jigawa wane ne kan layi
kuna magana da Yusuf Babanga Jami Trader ringin daga nan jihar Jigawa
eh to muna jin ka Malam Yusuf
to ni maganar da zan yi kira ne ga musamman ƴan siyasar mu na jihar Jigawa wanda ainihin yanzu wani sabon salo ya riga ya shigo na ainihin wato kiran mutane ake ta ba su kuɗi domin su shigo jam'iyyu kaga ana jam'iyya ne ba bisa ra'ayi ba sai dai bisa kuɗi kuma ina kira ga ainihin shi kansa wato gwamnan jihar Jigawa Badar Abubakar da ke dubu abubuwan da suke faruwa a ainihin wato kananan hukumomin mu game da rigingimu da suke neman su haddasu musamman a nan gane na ringin zaka ga mutane suna zuwa suna karkafa tutoci waɗansu kuma su zo su ce nan tutoci wanda har rigima take neman fallewa dan haka
to mun gode Malam Yusuf daga Jigawa zamu je Bauchi wane ne akan layi
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America.
Assalamu alaikum salam.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Mada a jihar Bauchi.
To muna jin kamar Ayuba.
Yawa to ra'ayina na yau zan yi magana ne akan yadda ƴan makaranta da shugaban kasa Muhammadu Buhari yake yi daga aji daya zuwa aji uku. Lallai wannan yadda abinci da shugaban kasa yake ya samu karbuwa 100% musamman dai mu a nan jihar Bauchi har ga Allah dalibai suna fitowa makaranta suna zuwa su karbi darasi to muna kira ga shugaban kasa da Allah ya taimake mu a karasa zuwa aji shida ma domin su ma su kara fitowa su samu ilimi kwarai da gaske wannan shiri ya samu karbuwa muna godiya gaban
to madalla Malam Ayuba zamu je jihar Nasarawa wane ne akan layi na Nasarawa kana tare da mu kana kaman layin na Nasarawan ya katse bar mu je jihar Niger wane ne akan layi
Ibrahim da wakin mu na garin mai gode a cin ba
yawa to muna jin kamar Ibrahim
to ni yau bari na da ra'ayi na akan ƴan uwa musulmi musamman na Najeriya da duniya ma dai gaba daya to a gaskiya wayannan fitintunu da muke fama da su da abu ba hana abu ne ya ja mana su fa sai Allah da manzo ne fa
muna jin ka Malam Ibrahim
dan saboda haka duk na'am
muna jin ka
yawa to dan saboda haka ina kira ga ƴan uwa musulmi na duniya gaba daya wallahi in fa Allah sai a samu sauki wannan zubar da rayuka da fitintunu da muke fama da su a koma ga Allah da Annabi
to madalla mun gode Malam Ibrahim daga jihar Niger bari mu je Fatakwal wane ne akan layi
Umaru buga ne
yawa to muna jin ka Umaru
ra'ayina ne dai ana wa Muhammadu Buhari addu'a Allah ya bashi nasara akan wannan zafi
to madalla mun gode
shi a ra'ayina
to mun gode Malam Umar daga Fatakwal lambar da za a kira ita ce 2022055655 za mu je jihar Taraba wane ne akan layi hello na Taraba kana jin mu eh amma kana kusa da radio ka tana mana kutse a cikin Ghana wanda zamu yi da kai naji tana kara
to an kushe radio
yawo wato yayi kyau
ina kira ne ga ƴan majalisar tarayya da na dokoki
baka faɗi sunan ka ba
kokari don Allah Mutum Abdu dan giwa daga Ukari
yawo to muna ji
ina kira ne daga ƴan majalisar dattijai da na tarayya dan Allah su yi kokari su kafa mana wani doka wadda in Allah ya sa ko an samu wani kici a wani guri gwamna ya fidda hannunsa ya zamanto gwamnatin tarayya ita za ta yi bincike saboda ana samun siyasa da kabilanci da addini a cikin harkokin abin in aka kafa kwamiti daga nan kwamitin ya shar'a maganar ya mutu kenan ba za ka sa cikin durewa wani ba saboda ka muna kira ga ƴan majalisa don Allah su yi kokari su kafa mana wayannan dokoki
kamar da fatan mun gode kwarai fatan su ƴan majalisar sun ji wannan kira naka za mu je jihar Kaduna wane ne akan layi
Mamun Lalo barka da yammaci
yawa barka da dare
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Muna jin ka Malam Murtala.
To a Mamun Lalo tambaya na yau gare ku dai shine cewa shirin nan na cikin da gaskiya mun ga ya dan tsaya na shi Abba Chari mai girma mai mutunci. So muna tunanin bamu san ko an samu maslaha bane, an kuma an samu maslaha da ba mu san dan kuna wannan shiri dan a samu maslaha a fahimci juna a yafe ma juna. Amma ko muna fata shi wannan ja in tsaron nan mai dame da kake shi dan sandan nan. Sannan kuma shine cewa ka shi mai so shugaban kasa Gullo mun yi mamakin takaddun da ya buga ya wallafa wannan takadda nashi yana zargin wai gwamnatin America da ta gabata ta taimaka ma wai wa gwamnatin nan ta ci zabi. A ai ina tunani ta gwamnatin America ko me mutum yake jasiri yana hannun su ne a duniya.
Eh to malam Mutala kai mana afuwa yau na so na ansa tambayoyin ka to amma kuma gashi an daga mun hannu daga na da cewa na tsaya da saboda lokaci yayi batun maganar shirin ciki da gaskiya kuma mai shirin yana nan yana bibiyan abubuwan da suke faruwa dangane da shi wannan batu na Abba Kyari kuma da ya samu sabbin bayanai zai cigaba da shi wannan shiri. Muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin su bayyana ra'ayinsu. Kuma da yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Kungiyar kwallon kafa inda mutubza ta kasar jamhuriyar Kamaru sun gudanar da gasan sare zumunci tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta kasar Brazil. Anda kasar Brazil din bata yi wa kasar Kamaru da wasa ba, ta jefa kwallo daya a ragar inda mutubza Lions. Kasar Brazil tana da ci ɗaya ne ban haushi har iya yau dai. Kungiyar kwallon kafa ta matan kasar jamhuriyar Kamaru ne take samun tagomashi a gasan ci kofin kwallon kafa da ake gudanarwa na mata a kasar Ghana. Coach Umaru,
kwallon kafan da ka gani da ake yin sa a Ghana, wannan wasan Kamaru kam sun tafi da niyan don su je su dauko kofi ne, saboda su ma ƴan matan din suna farfada ana tambayan su. Ka san wancan shekara a nan Kamaru sun zo har final, Najeriya ta cire su, so biyu Najeriya na cire su a final. To shi ne suka ce wannan karon kam ta zai yanzu kamar da muka tafi a cikin wasa uku da za su yi sun duka biyu suna da point shida. To Ghana an da keta wasa daya ta yi duka daya, Mali an da keta wasa daya ta yi duka daya, Algeria ne ba ta da kofin. To yanzu su uku ne a ana son matsayi biyu a mutane uku, da Kamaru da Ghana da Mali. To yanzu wasan da za a yi Kamaru za ta yi da Ghana, Kamaru na da point shida, Ghana na da point uku. In Ghana ta daki Kamaru za ta samu point shida, za ta wutar da Kamaru a point shida. In kuma Mali ta daki Algeria ita ma tana da point uku, za ta wutar samu point shida. Ka ga shi a zuwa samu point ekin uku duk suna da point shida shida. A zamanin biyu za a ɗauka. To menene ka'idan ɗaukan biyu? Za a duba wane ne ya fara sa, wane ne sa bibiyewa, kuma da ni da kai da muka yi wasa wa haidaki wani, to kaga wannan ka'idan za a zuwa samu. To ba kai wannan matsayin ba tukun. To yanzu abun da muke tsammani dai, muna tsammani Kamaru za ta yi wasa da Ghana. Muna so dai Kamaru ko ma cinir ta yi za ta wuce.
Mahama Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Wani harin kunar bakin wake da aka kai a wani masallacin sansanin sojoji a Ladin Coast da ke Afghanistan ya hallaka mutane 26, ya jikata mutane 50, a cewar gwamnan lardin Huk Khan Habibi. Mai magana da yawun sojan Afghanistan, Captain Abdullah, ya ce fashewar bom din ta faru ne a lokacin da ake sallar Juma'a, wanda shine lokacin da mutane suka fi taruwa fiye da kowane lokaci. A yayin da Amurka ke morewa hutun ranar cika ciki, shugaban Amurka Donald Trump ya fara nashi hutun ne da sabunta mahawararsa a kan batun 'yancin hukumomin shari'a na Amurka, a lokacin da yake bugawa sojan Amurka da ke kasashe daban-daban waya don taya su murnar wannan ranar. Shugaban ya yi zargin cewa wata kotun tarayya da ke a jihar California tana janyo matsaloli da yawa. A yau ne mashawartar kasashen Turai suka haɗu don kammala shatar yarjejeniyar nan da ake kira Brexit. game da
to madalla a gaida ke Hadiza Kyari dama ki kika taimaka muka gabatar da wannan shirin masu sauraro baki da abin da ya sauke nan a cikin shirin namu na yau sai kuma gobe dan Allah kamu za ku jiwo sabo kuna aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safa agogon Nigeria Niger Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan na safa agogon Ghana yanzu mun da ita Hadizan da Sa'ida Hamdun da ta hada mana shirin baki ɗayan sa kamar da kuka ji sai injiniyan mu Sidrak Franklin Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a binnin Washington DC assalamu alaikum